Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke watsa shirye-shirye kan mitoci 16:25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Noma da Dalo da kuma Niya muryar Arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5 sai kuma Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Za ku kuma iya sauraron mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Yanzu ma alheri Grace Abdu ce tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin jin ragamar shirin namu na wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji maimaitin shirin ciki da gaskiya na Ibrahim Alfa Ahmed, amma kafin nan za mu kawo muku rahoto kan ranar ƙarfafa amfani da harshen uwa ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ake biki yau. Kamar yadda muka saba kowace ranar Laraba, za ku ji muhimman rahotanni da suka ɗauke hankalin jaridun ƙasar Kamaru a wannan mako. Sai kuma ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta hanyar tarho, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Wani lauya da ke zaune a birnin London ya amsa laifin yin ƙarya ga masu binciken Amurka akan alakarsa da Rick Gates, tsohon ma'aikacin kamfe na shugaba Donald Trump, a wani bangare na bincike da ke ƙara faɗaɗa akan katsalandar da Rasha ta yi a zaben Amurka na shekarar 2016. Ofishin mai bincike na musamman Robert Mueller shine ya bayyana da zargin da ake yi wa lauya Alex Van de Zandt da safiyar jiya Talata. Kana daga bisani ya amince da aikata laifin a gaban wata kotun Washington. Van de Zandt sarkin hamshakin attajirin ne na kasar Rasha German Khan, kuma ya yi aiki da wani sanannen kamfanin lauyoyi a New York mai suna Skadden, Arp, Slate, Miga and Flom, kafin kamfanin ya sanar da cewa ya kore shi a bara. Ofishin Mala mai bincike na musamman ya zargin cewa yayin da Van de Zandt yake aiki da Skadden, ya yi ƙarya cewa maganan da suka yi na ƙarshe da Gate yayin sun yi shi ne a tsakiyar watan Agustan shekarar 2016. A shekarar 2012 kuma ma'aikatar shari'a ta Ukraine ta ɗauki hayar wannan kamfanin lauyoyi domin ya zana masa rahoto akan hujjojin gurfanar da tsohuwar Firaministan Ukraine Yulia Tymoshenko a gaban kotu, wadda aka ce an same ta da laifin sata da yin amfani da ikonta ta hanyoyi da ba su dace ba. Aka ɗaure ta, amma kuma daga baya aka wanke ta daga aikata waɗannan laifukan. Masu gabatar da ƙara sun yi zargin cewa Van de Zandt ya yi ƙarya a lokacin da ya ce ba shi da bai san dalilin da ya sa ba a miƙa wa ofishin mai bincike Mala wani saƙo tsakaninsa da wani da ba a bayyana sunansa ba na email a cikin watan Satumban shekarar 2016, alhali kuwa ya goge saƙon. Shugaban Falasɗinu Mahmud Abbas ya kira da a shirya wani taron ƙasa da ƙasa akan samar da zaman lafiya a tsakiyar wannan shekara don kawo ƙarshen ɗaurin gwarman da aka samu a shirin samar da zaman lafiya a gabas ta tsakiya. Abbas ya faɗa wa taron wata-wata na kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya kan batun rikicin Isra'ila da Falasɗinawa cewa cijewar shirin zaman lafiya da muke fuskanta ba zai sa mu ja da baya ko mu karaya ba. Shugaban na Falasɗinawa ya bayyana goyon bayansa ga shirya babban taro da zai ƙara sanya hannu ƙasashen yankin da sauran ƙasashen duniya, kuma ya zayyana irin abubuwa da yake ganin ya kamata duk wani shiri na zaman lafiya a yi a kansu. Jawabin nasa shi ne na farko da Abbas ya yi wa wakilan ƙasashe 15 na kwamitin tun shekarar 2009. Ya ce a shirye muke mu fara tattaunawa nan da nan domin samar wa al'ummarmu walwala da 'yancin cin gashin kai. Shugaban na Falasɗinawa ya yi jawabin nasa ne a gaban zaurin kwamitin da ya cika makil da jama'a a New York, inda aka ɗauki tsawon lokaci ana tafa masa. Abbas ya bar ɗakin taron nan da nan bayan ya kammala jawabinsa. Ya ƙi sauraron jawaban wakilan Amurka da na Isra'ila da suka biyo bayan nashi. Sai dai wakilin Isra'ila ya yi amfani da dama ya soki Abbas da gujewa wa jawaban nasu, kuma ya ce Abbas baya taimakawa wajen magance matsala, sai dai ya ƙara dagula al'amura. yace Abbas ya shigo ya bayyana bukatunsa kuma yayi tafiyarsa ya kuma wato yana sa ran cewa ku masu taro za ku tattauna kuma ku fitar da sakamako inji wakilin majalisar wakilin Isra'ila a majalisar dinkin duniya Dani Danan yace hakan ku ba zai yu ba. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata cibiya da ke sanya ido akan rikicin da ake yi a ƙasar Syria ta ce farmaki da sojojin gwamnati suka kai a jiya Talata a wata gunduma mai suna Guta da ke hannun ƴan tawaye a ɓangaren gabashin Damascus ya kashe sama da mutane 100. Wata ƙungiyar rajin kare haƙƙin bal'adama ta ƙasar Syria da ke Burtaniya ta ce akalla mutane 250 ne aka kashe tun daga yammacin ranar Lahadi hari mafi muni tsakanin sa'o'i 48 da aka kai a cikin yakin Siriya tun bayan harin guba da aka kai wa gundumar a shekarar 2013.
To a gaida baba da karanto labarai kuma labaran duniya kenan kuka saurara. Majalisar Dinkin Duniya ta keɓe ranar 21 ga watan Fabrairu na kowace shekara a matsayin ranar bikin harshen uwa ta duniya, ko da yake bikin baya armashi kamar sauran bukukuwan da hukuma ta keɓe. Gwamnatoci da makarantu sun fara ɗaukar matakan raya ranar sabili da muhimmancin ta. Wakilinmu baban gida Jibril yayi nazarin wannan yunkuri ga kuma rahoto da ya hada mana.
Dalilin ware wannan rana shine an zauna an duba an ga irin muhimmancin da harshe yake da shi, domin harshe shine mutum. Idan baka da harshe to baka da wani abu zaka yi tinkaho da shi. Don haka sai so ga ya kamata a ce mutane sun kula da harsunansu. To amma aka bar mutane kawai su dinga lura da harshen da makamantansu ba su yi ba, sai aka ce a ba abin muhimmanci. Shine ita UNESCO sai ta shigo ta ce to tana so duk shekara a ware ran 21 ga watan Fabrairu a dinga yin wannan biki na tunawa da harshen uwa.
Yanzu haka dai akwai kokari da gwamnatoci daban-daban walau na tarayya ko kuma jihohi ke yi domin bunƙasa harsunan uwa a ƙasashe daban-daban na duniya. To ko menene muhimmancin harshen uwa ga bil'adama? Tambayar kenan da na yi wa Professor Yakubu Azare na Jami'ar Bayero.
Idan muka yi la'akari da yanda harsuna suke bacewa a bayan ƙasa ko kuma yanda suke mutuwa ko kuma yanda suke fuskantar barazana, duka yana da alaka da yanda mutane suke yin riƙon sakainar kashi maharshen su na uwa. Wala Allah, saboda buƙatar zamani ta kasance an nuna kai a cikin wani harshen ko kuma yanayi na yanda aka samu kai da sauransu, to alal aƙalla dai a halin da mutum yake ciki, wato raya harshen uwa yana da muhimmanci sosai a musamman wajen bunƙasa harshen da kuma ci gaba da amfani da shi da kuma raya shi, domin shi harshe yana samun rauni yayin da ba a magana da shi ko kuma mutanen da suke jin harshen suna samun rauni wajen yanda suke yawaita amfani da harshen. Sannan kuma harshe yana bunƙasa ne yayin da ake nazarinsa kuma ake rubuce-rubuce a cikinsa. To kaga kenan, in muka yi la'akari da wannan zamu ga cewa harshen uwa a kowace al'umma al'amari ne da dole al'ummar indiya suna so ya ci gaba, suna kuma so ya bunƙasa, dole su mai da hankali wajen yanda za a dinga karɓa wato daga wannan saitin al'umma, su miƙawa wani saitin al'ummar su ma su dinga karɓa. Ma'ana iyaye su koya wa ƴaƴansu, ƴaƴa su ma su girma su koya wa ƴaƴansu, da haka ba ya zamanto wani yanki na al'umma idan suka riga suka kare shi kenan sai babu masu amfani da harshen ba, sakamakon la'ubali ko kuma riƙon sakainar kashi da manyan da suke cikin wannan al'ummar suke wannan harshen.
A sakonta domin bikin wannan rana, babban director general na hukumar UNESCO Irina Bokova ta kira ga masana da sauran al'umma da su taimaka wajen ganin an farfado da koyarwa ta harsunan uwa, al'amarin da kuma ta ce zai taimaka musamman ma dai kare al'adu. Baban Yajibin Murai Amurka daga Lagos.
Mu nemi ilimi fitilar haskawa, ilimi fitilar kyallawa, ilimi gwadabin haurewa.
To haka yake, kafin mu ci gaba bari mu ci gaba da shakata da wannan faifai da ke magana akan ilimi.
cikin sani ya zarce faduwa a wane duhun dare gun su fantawa ke adam batu kul hab kunawa a ciki da gaskiya waya hujewa wata tuwa ta zo cibin barewa
nema ilimi sutar sanyawa
dai na zuciya shi ke halakarwa
nema ilimi sutar sanyawa
to madalla yanzu kuma ga Ibrahim Asame da maimaitin shiki da gaskiya.
Jama'a assalamu alaikum. Yau ma dai zamu ci gaba ne da batun marigayi Muhammad Inuwa mai kaji na unguwar Gayawa dake karamar hukumar Ungogo a jihar Kano, wanda aka yi zargin cewar wasu jami'an tsaro na DSS sun bindige shi ya mutu. Shaidu na gani da ido sun ce da har waɗannan jami'an sun ja motar su za su tafi, to amma matar marigayi da sauran makwabta suka matsa kan lalle sai su kai shi asibiti, tunda a wannan lokaci da ake magana yana nan da rai bai rasu ba. Sun sa wasu daga cikin ƴaƴansa guda biyu suka sanya shi a cikin motar suka kai asibiti inda ya rasu. Daga bisani sai suka ce sun rike ɗaya daga cikin ƴaƴan nasa bisa dalilin cewar wai suna tuhumar cewa shi ɗan ƙungiyar Boko Haram ne. A yau za mu faro da jin ta bakin ɗaya daga cikin waɗannan ƴaƴan marigayin, wato Shamsuddin, wanda da shi aka je asibitin.
Shamsu Muhammad Inuwa Gawa.
Ya kuke da shi ainihin marigayi?
Mahaifina ne, shi ya haife ni, ne babban ɗansa a nan a gabansa. Abin da ya faru muna kwance da daddare, misalin ƙarfe 2 na dare, ya zo ya fito daga cikin gida da fitila yana haska ni da ni da ƙanina Habuwa a shago. Ya ga na dawo da yake ni ina ɗan kai dare, sai ya ga mun dawo. Kawai sai ma'aikatan suka zo, ‘yan sasu da sojoji, sai suka haska shi da fitila. Sai yake ce musu, waye wannan yake haska ni? Ba su yi mai magana ba, ya juya zai tafi kawai wani a cikinsu sai ya harbe shi. Yana harbin sai na ji ihun mahaifinmu yana kiran Habu, Habu ku zo ku kai ni asibiti, sun harbe ni. Muna fitowa ma mun ba barayi ne. Kawai sai muka ga su ne sun tsattsaya a nan wajen da ka gani, ba su karasa wajensa ba. Ni ina riƙe sa ina kuka.
Wanne irin kaya ka gani?
Kayan sasu ne da na sojoji, kowa da uniform ɗinsu, da motocinsu sun fi 12 suka zo. Sai ina nan wajen a gabansa, sai Habu ƙanina za su gudu. Sai na taso ina kuka, ina meye muku da za ku harbe shi? Meye muku da za ku harbe shi? Suka ji su saurare mu. Har sun juya za su tafi, mahaifiyarmu ta fito daga gida da ƙannena suna kuka. To wani babbansu a cikinsu ya ga halin da muke ciki, ya ce su yo baya da motarsu. Suna yo baya, sai suka ɗauki mahaifin na da ni muka kama. Kaga jikina duk jininsa ne nan a jikina, ko ka ban tuɓe ba. Muka tafi asibitin Malam Aminu Kano, yana numfashi har muka je asibiti. Kafin dakta ya zo ya duba shi, Allah ya mai rasuwa, ya rasu.
Babban lokacin da ya taso, da ya ce a jawo mota, motar wanne kala ce?
Hilos, di Hilos, Hilos ne. Hilos
ne. Zo sun yi bayanin cewar me suka zo ne?
Ba abu, kawai harbi suka yi. Ba wani zancen tambaye, sun zo suna tuhumar wani abu ko wani abu. Mun so muka yi masu riƙe mu ji meye dalili, kawai ya suka harbe shi. Harbi kawai suka yi, ba abin da suka zo suka tambaya, kawai ya ji muka yi muna bayan ma ɓarayi ne ni. Na fito daga cikin shagon da ni da ƙanina Habu, kawai ya muka ga su ne. Suka ɗauke mu suka tafi da mu asibiti. Muna zuwa, Allah ya mai rasuwa, za su tafi na sa ƙanina, na sai ya ɗau lambar motocinsu. Sai ya ɗau lambar motocinsu.
Lokacin da aka je asibitin da ya rasu, ba su ce muku komai ba, kawai tafiya.
Ba abin da suka ce mana, sun ban mu a wajen sauran muna tare da su. Shi kuma babban nasu ya hau mota ya je ya kira wani babban nasu suka zo tare da shi. Shi babban nasu yake ce mana shi ne babbansu gaba daya, mu kwantar da hankalin tsautsayi ne, Allah ya kawo. To muna nan a tsaye a wajen ina ta kuka, ni dai hankalina bai kwanta ba, ina gaban mahaifin nawa a gabansa ina tsugunna ina kuka. Wasu mutane a ciki suna ce mun in yi haƙuri, kawai daktan yana kallona, yana kallon baban namu. Sai na ji ya gaya mai da Turanci, ai babanmu ya rasu. Kawai na ƙara kama kuka, ina ƙara kama kuka. Sai suka zo aka rufe shi, suka ɗauke shi suka kai shi mutuwari. Mun fi minti 15 a nan. Sai suka ɗauke mu suka tafi da mu can ofis ɗin headquarter ɗinsu na Giginyu, ofis da asibitin nan da aka yi. Sai suka kai mu nan, suka kai mu nan, muna zaune da ƙanina tun 2 na dare muna zaune a nan. Ko abinci ba mu ci ba, muna zaune hankalinmu a tashi. Kawai sai kuma da safe, sai ga dagacin Gayawa da mai unguwa da malamin masallacin Gayawa suka ƙari maganar da za su yi da can a saman Benue. Suka kira mu suka ce mu je. Muka je, sai suke tambaya wannan Habu ne, ni kuma sunana Hamsi.
Su suke ga?
Sai suka dawo da mu, da suka dawo da mu muka zauna. muna da ita kuka muna a bamu ga mahaifin mu je mu stress abinda zai biyo ba daga karshe da dagacin yazo suka je suka ƙara dawowa kawai suka kama kani na suka rike shi waye sama
shiwa
Abubakar suka waye suka rike waye sa suka kashe waye sa waye suke cewa wa ai suna suspend din sa
akan me
akan Boko Haram abinda suke faɗa kenan to kuma ni he na tsaya nake ce musu haba Allah bai ga abinda ya faru da mu kun kai mana mahaifin mu kuma sannan ku ce kani na yi in ka wajen kani na ku zo me yasa za ku harbi mahaifi na ku kashe mun shi suka babbana hakuri suka dauko 1000 suka ban hawo mahaifin nace musu ina da kuɗi na ban musu kuɗin su suka siya mun slipper ni ne kawai na wanke suka ce in wanke jikina a haka nace zan tawo suka sa na wanke kafata kawai na to yanzu dan uwana yana can ban san halin
ciwa
ciki ba shi Abubakar
ku yanzu to misali me kuke so ku ai
koyi abin da muke so koyi a duba Allah da Annabi mu koyi a bi mana haƙin koyi a bi mana haƙin kashe mana mahaifi da akai kuma a sako mana dan uwan mu
a bayan Shamsuddin din akwai wasu ƴaƴan marigayen waɗanda Abubakar Haruna Galadanci ya tattauna da su da safiyar faruwar wannan abu
ni sunana ɗaya ba Abdulaziz ni dai wannan abin da ya faru gaskiya ya dace ban ji dadin wannan abun ba matsayina na wanda yake babana ne ma kawai Ubangiji Allah ya tsare shi amma fatan da muke Allah ya gwamnati shiga ta bi mana haƙin kadin mahaifin mu yau kuma su ko mana kanun
shi batun shi wancan dan uwana ku da ake cewa sai zargin sa da aikata wani abu misali ku ku taba lura
wannan kawai su sun fada ne saboda ra'ayin su dan su kare kansu amma ba dan wani abu suka fada wannan abu kawai sun fada ne kawai saboda sun zuciya irin nasu amma ba wani bana ba wani abu bane ba kawai
sunana ne Jaji Muhammad
ya fita shi ne
baba na ne mahaifi na ne shi haife ni
eh ku me ya faru kuka san
kawai na zai yau da sassafe aka aiko mu aka ce in zo asisi sai wai fa tsawar ba mahaifi na eh sai tsawar ba mahaifi na
misali wai a lokacin sun fadi menene ya faru da haka
ba abinda suka fada ba abinda suka ce ya faru kawai har bai suka yazo zai leko ƴan uwana
an ce a cikin ƴaƴan nasu akwai wanda suka rike wai suna zargin sa da wani abu kun taba
ba shi da wani abu ba shi da wani aibu kanina ne kawai daidai suna neman mu fita ne saboda su kare kansu kuma in Allah ya yarda ba za su kare kansu ba da alfarma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma mu muna fata gwamnati da dukkan wani mai karfi dan girman Allah dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su taimaka mana su kwatan mana ƴancin mu tileji gwamnati ba mu da wani karfi wanda ya wuce shi dan Allah dan Annabi su taimaka mana kwatan mana ƴancin mu yanda ya kamata dan Allah a taimaka mana kuma kani na ma da suka rike mutumin kirki dai ba shi da wani aibu wallahi tallahi ko ina a zo a tambaya yana da kyakkyawar sheda
mun gode sunana Bilkis Muhammad
muna wata
gayawa
me ya faru da mai
ni ina kwanta a daki ina bacci kawai sai ji ne ana ihu ni kuma ban zata da baban mu ake yi ba kawai na koma na kwanta ya ji ne ba mu ta ta tana ihu Zainab fito da gudu ya naga ba mu ce take ihu ina lekawa ina daga yi sai naga jini gabaki daya a jikin sa sai na sa ihu ina cewa wayo baba sun kace mana baban mu wayo mun shiga uku kawai sai suka tuya za su tafi sai ya ni na suka ebo gorori ji suke wa ƴan kato da goro na ƴan kato da gora ne sai aka ce ba ƴan kato da gora bane ba sai suka juyo suka dawo za su tafse ba mu ta je ta rike karfan mota ta ce wallahi ba za mu yadda ba sai an fitan mana da hakin mu shine aka juyo da motar yayin mu yasa su aka tafi
wai sun fadi dalilin da
ya a ba su fada ba
ku yanzu misali me kuke ne so ai
mu muna so a fidda mana da hakin mu wallahi Allah dan Annabi a fidda mana da hakin mu
na
wasi
ya ku tafi mana
ai ina ne
ni ne faru
Jiyayi ta zira safa ka aika mun aka ce SS sun zo sun harbe shi ina gida mahaifina ne
akan menene
baba abin da ya musu akan yaji ana dan taba kamar kyauran ƴan uwa na shine zai zo ya duba su tunda mutun da yake da iyali dole ne ya fito ya duba suna shago shine kawai zai ya juya sai tafi sai suka saka harbe kuma mahaifina ina da kanne kananu ina da kanne kananu kuma sannan ni ma ina taba kamar ni da ƴan uwa na Allah ya isa wallahi Allah ka bi mana hakki ma Allah ya saka mana abin da aka mana wallahi har mu ce ina muta musu masifa da izinin ubangiji
ku yanzu iyalai me kuke so
ko mun san abi ban hakkin mu gwamnati dan girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan alfarma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Allah dan Annabi gwamnati ki shigo wannan magana ki dubo wannan zalunci da aka wannan kawai ki
sauraro za mu yi kokarin jin ta bakin hukumar DSS kan wannan batu a huta lafiya
to gaishe ka sai kuma sharhin jaridan kasar Kamaru ga Muhammad Awal Garba
Dawo fara sharhin jaridan namu ne da jaridan Kamarun Info an da babban labarin take nuni da cewar Amerikan dattawan kasar Jamhuriyar Kamaru na bangaren awaren kasar kuma dan jami'ar FDC mai mulkin kasar Kana wanda yafi kowa yawan shekaru a cikin ƴan majalisar Victor Mukete ya buƙaci shugaban kasar ta Jamhuriyar Kamaru Mr. Biya da ya amince da muradun ƴan awaren bangaren Ingilishin kasar domin an da suke buƙatan gwamnatin sa ta sauya salo na gudanar da mulki daga gwamnatin jamhuriya ta kuma gwamnatin tarayya sai kuma jaridan Cameroon Tribune an da ita kuma ta rawaito mana cewar hukumar zaben kasar jamhuriyar Kamaru Elecam ko Election Cameroon ta ce ashe take domin ta tunkari zaben za a gudanar ranar 25 ga watan Maris 2018 din nan na ƴan majalisan da taban na kasar ta jamhuriyar Kamaru sai kuma jaridan Echo Matin an da ita ma ta labarta mana cewar hukumar masu kula da tsofaffin ma'aikatan kasar jamhuriyar Kamaru sun sanya hannun jari har sama da miliyar 100 na sefan kasar a fannoni daban-daban domin samun kudaden shiga sai kuma jaridan Emergence an da ita kuma ta kwarmata mana cewar shugaban gudanar da gina filayen kwallon kafa na birnin Yaounde Olambe wanda za a gudanar da gasar cin kofin kwallon kafa na nahiyar Afirka a shekarar 2019 wata matsala ta faru shugaban yayi murabus yace shi kan akai gaba sai kuma jaridan Informatin ita ma ta hango mana cewar ministan ilimi mai zurfi na kasar jamhuriyar Kamaru Fame Dongo yana ci gaba da mika wa daliban kasar kyautar na'ura mai kwakwalwa wanda shugaban kasar Kamaru Mr. Biya ya basu amma daliban birnin Baminda su kan har yanzu kyautar bata iso gare su ba jaridan Integration ita kuma cewa ta yi kasashen nahiyar Afirka guda uku suna fuskantar juyin mulki musamman ma kamar kasar Equatorial Guinea kasar Kamaru da kuma kasar jamhuriyar Chadi jaridan Le Meta yau ita ma ta bayyana mana cewa war Chief Mukete dan majalisar dattawan kasar Kamaru amma bangaren awaren Ingilishin kasar yana caccakan Mr. Biya wajen yanda shugaban yayi kunnan uwar shegu da muradun ƴan awaren Ingilishin kasar na gudanar da gwamnatin tarayya sai kuma jaridan Aradar tace daliban jami'an Sowa dake birnin Yaounde su 360 sun maka hukumar ilimin kasar jamhuriyar Kamaru a gaban kuliya domin hukuma ta kibiya musu waɗansu alawus nasu wanda kuɗaɗen har sun kai miliyar 75 na sefan kuɗin jamhuriyar Kamaru jaridan Le Message kuma ta ayyana mana cewar a birnin Yaounde wata motar daukan itace ta yi tahomu gama da wata karamar mota anna mutane 10 suka riga mu gidan gaskiya za mu kammala sharhin jaridan namu ne da jaridan The Sun anda ta fayyace mana cewar da alamu jagorayen adawan kasar jamhuriyar Kamaru ni John Furundi na jami'an SDF ya ce ba za su samu daman kada takaransu ba na majalisar dattaban kasan kasancewan bangaren da jami'an ta fi karbuwa a yanzu haka suna takun saka da gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma sai ra'ayoyi da ku masu saurare kuke aiko mana ta wayar tarho.
Mai magana Musa Shehu Musari daga jihar Yobe a tarayyar Najeriya ina kira ga al'umman arewa maso gabashin Najeriya waɗanda rigingimin Boko Haram ya addaba ya kamata al'umman waɗannan jahohi kamar yadda a baya idan muka yi sallah daga asuba zuwa azhar da asar magariba isha'i muke zama muke addu'a na musamman akan zaman lafiya kar mu fafa da irin waɗannan addu'o'i addu'a kadai shi zai kawo mana ƙarshen wannan fitina ubangiji da ya addabe ne, Allah ka kawo mana ƙarshen sa. Kamar yadda waɗannan ƴan ta'adda suka shiga garin Jabci na jihar Yobe, muna addu'a, ya Allah, Allah ka kawo mana ƙarshen wannan al'amari. Idan akwai waɗanda suka yi asara, Allah ka miyar musu. Idan akwai waɗanda suka rasa ransu, Allah ka ji ƙansu. Allah Ubangiji, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, Allah ka ba mu zaman lafiya a yankin mu na Arewa maso gabashin Najeriya. Rabbana Allah, mun roƙe ka, Allah ka ba mu zaman lafiya, Allah ka kawo mana ƙarshen wannan fitina. Allah, mun roƙe ka, ba mu ƙarshen wannan fitina. Assalamu alaikum, sashen Hausa na Boye America. Mai magana Hasibu Adamu Argun. Yoyi, ku ba ni dama ina son yin takaimi lokaci akan wasiƙar da Attorney General, Ministan Shari'a na Najeriya, wanda ya aika mu shugaban ƙasa Muhammadu Buhari kan janye wannan shari'a din wanda ake ta mulabu. To a hakikanin gaskiya wannan abun ya nuna mana da cewa shi ministan shari'a yana goyon bayan cin hanci da rashawa.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mai magana Comrade Muhammad Birgin Yararuwa, Sarmar kuma Bello Jihar Taraba, Garba Tarkaman Bello Jihar Taraba. A hakikanin gaskiya muna ba wa wato majalisar tarayya zuwa na sanatar da kuma na tarayya shawari cewa wallahi mu da talakawa na jihar Taraba ko kuma ma na ƙasar Najeriya ba mu yarda da wannan tsari da suke so su ƙaddamar na majalisar Najeriya ba. Domin mun tabbatar idan dai aka ƙaddama da majalisar Najeriya, wallahi ta'addanci zai ƙaru kuma ƙabilanci zai ƙaru, saboda ba kowa ba ne zai tsakanin sa da Allah, kowa ne zai domin ya kare ƙabilansa. Ya kamata gwamnatin tarayya da kuma wannan yusu su kula da wannan.
Kaɗan kenan daga cikin ɗanbar ra'ayoyi da kuma su saurare kuke aiko mana ta wayar tarho kafin mu ƙarƙare ga takaitattun labarai.
Ministan harkokin wajen Habasha ya ce babu wata damuwa ga tsaro a ƙasar duk da dokar ta ɓaci da gwamnati ta kafa a faɗin ƙasar a makon da ya gabata. Jami'ai sun ayyana dokar ta ɓaci ne a ranar 16 ga watan Fabrairu wuni guda bayan da Prime Minister Hailemariam Desalegn ya sanar da yin murabus, kuma wuni biyu bayan da gwamnati ta sako manyan masu kallamirinta da shugabannin 'yan adawa a wani bangaren shirin afuwa ga waɗanda suke ɗaure a gidan yari da zomar rage tashe-tashen hakulan siyasa. Habasha ta huskanci yawan tashin hankali a kan masu zanga-zangar ƙin jinin gwamnati tun cikin shekarar 2014 bisa buƙatar raba iko tsakanin jam'iyyu da ƙabilu daidai wa daida. Da yake jawabi ga jakadun ƙasashen waje a birnin Addis Ababa a jiya Talata, ministan harkokin wajen ƙasar Gebeyehu ya ce gwamnati ta ayyana dokar ta ɓaci ne saboda dokokin da ake da su a yanzu ba za su bata sukuni da za ta buƙaci don ta kashe wutar fitilar da ka iya tashi ba. Birnin Cape Town da ke bakin gabar teku a Afirka ta Kudu ya shafe shekaru uku yana fama da fari.
To a gaishe ka masu saurari da takardattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci, sai kuma da ranar ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri cike har da himma ba ta garago na Ladan Ibrahim Ayawa. Kamar kullum za ku iya sauraron dukkan shirye-shiryen namu da mara hutani da muke kawo muku har da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma ku yi muhawara a shafinmu na sada zumunta Twitter da kuma Facebook. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shiri, da Salama Abu da ya haɗa shirye-shiryen, da kuma injiniya Mujin ko Kalheri ke muku fata alheri, ku wuni lafiya, mu kuma kwana lafiya da alheri.